الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى تدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 13 ga watan Juma'a da Lula shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 3 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
sai mun ce bai ba bai dauke baniya da kasar sai da yaje maraji tana an yi kare kwanakin nan nan zangon nan ya iya daukan niya ya wuce
wani misali matafiyi ne zai je garuruwa daban-daban misali zai je maraji ya yi kwana biyu ya wuce dosai ya yi kwana biyu sannan ya dawo wai sai ya manta bai dauki niyyar kasar sai bayan ya gama kwanukan shi a maradi sannan ya tuna to anan abinda zamu ce ita kasar ba mu san da cewa tana da wata niyya ta musamman wanda za a ce mutum ya dauki niyyar kasar abinda ke sanya matafiyi abinda ke sanya yin kasar sallah shine bulaguro duk tafiyar da za a kiraye ta sunan bulaguro to wannan iya abin da yake sunna ga matafiyi tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa yin kasarin sallah wajibi ne zai yi kasarin sallah maganar ya dau niyyar kasar ko bai dauka ba wannan duka ba ta taso ba babu wani dalili na cewa mutum zai dauko niyyar ta inda ka tabbata tafiyar da zaka yi a al'adance za a iya kiranta bulaguro to wannan ya halatta kai kasarin sallah da zaran wato ka bar gari dama da hauni da gabanka babu sauran gidaje da suka rage daga nan zaka fara kasarin sallah har ka je inda zaka je ka gama bukatunka ka dawo in dai ba zama bai kai ka can kuma garin da ka je karin fa'ida akan tambayar zaka iya yin kasarin sallah har tsawon kwana 20 kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari riwaya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda tare da cewa jumhurin malamai su sun kayyade cewa matafiyi zai yi kasarin sallah a garin da yaje tsawon kwana 4 in ya tabbata zai wuce kwana 4 suka ce dole ya cika sallah to amma hadisin da yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kasarin sallah tsawon kwana 20 abdullahi dan abbas yake cewa tare da ni akai bulaguro dan haka yace ko yau muka yi bulaguro zamu yi kasarin sallah tsawon kwana 20 randa muka cika kenan zamu dora randa muka dora akan kwana 20 yace za mu cika sallah na'am
alhamdulillah
wai misali yin addu'a a cikin sujada shin ya ke banta ne da sallah ta nafila banda ta farilla ko kuma ya hada farilla da nafila babu bambanci tsakanin farilla da nafila game da yin addu'a a cikin sujada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake kasa dan haka manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a za a amsa mu haka a wani hadisi yake cewa ku saurara ku san da cewa an hani ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada manzon Allah yace ruku'u ku girmama ubangijin ma'ana ku yawaita tasbihi sai yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum manzon Allah yace sujada yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karɓi addu'ar dan haka kenan yin addu'a a cikin sujada bai keɓanta ba da sallah ta nafila an gane ko ya hada farilla da nafila kuma ƙarin fa'ida kasancewar addu'a ba a ƙayyade mu ba cewa sai da larabci duk yaran da ka iya da shi zaka roki ubangiji subhanahu wata'ala an gane ku tare da cewa wasu malamai suna karhanta cewa mutumin da ya iya larabci ya yi da wani yare na daban amma babu dalilin da ya nuna cewa ba za a yi addu'a da wani yare wanda yake na daban yaren da ka iya da shi za ka roki ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sallolin ka na farilla da nafila musamman a cikin sujada musamman kuma a tahiyya ta karshe bayan ka gama salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi tsari game da waɗannan abubuwa guda hudu sannan sai ka biyo baya da addu'ar da take kayatar da kai ka roki duk abin da kake da bukata na alkhairin duniya da lahira na'am shafar kofi shi wannan kamata ya kai tambaya akan kenan yaya ko kaifiya ko kuma kasancewar lokacin da aka yi domin babu ne mai fadi na'am kamar mi wai umra mutum yakan iya yin kamar su biyu ko sama da haka a cikin shekara guda kwarai da gaske mutum a rayuwarsa in zai iya yin umra a kullun wannan ba a karhanta masa kuma ba laifi ba ne malaman malikiya su ne suke ganin suka tafi akan cewa an karhanta maimaita umra wato a cikin shekara guda mutum ya yi kuma ya sake yi an gane ko ita umra ibada ce mai zaman kanta idan kana da damar yin ta kullum wannan ba laifi bane mutum yakan iya yi su sun karhanta amma ba mu san ba menene dalilin karhantawar shi kuma al'amari ne kofa bude ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana an gane ko a duk lokacin da kake da dama ka je ka yi umra wannan ba laifi bane illa kasancewar ita umra ta fi karfafa a cikin wata na Ramadan mutum ya yi ta a cikin wata na Ramadan ya fi yayi a cikin wani kwanuka daga cikin kwanukan shekara domin wato hadisi na Ummu Sinan Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya dawo daga hajji sai yake tambayar ta yake cewa ya ke Ummu Sinan me ya hana ki je ki umra tare da mu tace ya Rasulullahi mai gida na iya abin da ya mallaka a rayuwar sarakun ma biyu ɗaya ya hau ya tafi hajji tare da kai ɗaya ko ya bara mana akan shi muke ɗauko ruwa manzon Allah ya ce to abin da nake so da ke in Ramadan ya zo ki yi kokari ki je ki yi umra ya ce domin yin umra a cikin wata na Ramadan manzon Allah ya ce tamkar hajji take tare da ni duk wanda ya yi umra a cikin wata na Ramadan tamkar ya yi hajji kuma hajjin ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka umra a cikin wata na Ramadan ta fi karfafa amma idan kana da dama a tsawon shekara duk yinin da durin da ka samu dama kakan iya zuwa ka je ka yi umra don haka malamai da suka yi bayani game da almawaqitu zamaniya lil hajji wal umra miqati wanda yake na zamani game da hajji da umra ita umra shine suka ce jami'u ayyamis sana gaba ɗayan kwanukan shekara wannan almiqat ne az-zamani lil umra a tsawon kwanukan shekara a kowace rana ka samu damar yin umra kakan iya zuwa ka je kai illa kasancewar malamai sun karhanta wanda yake cikin aikin haji kafin ya gama a cikin kwanukan Mina ya zo yayi umra. Kwanukan Mina su ne 11, 12, 13. Wanda yake cikin aikin haji kafin ya gama, to an karhanta ya je ya dauko umra yayi. Abinda ake bukata ya bari har ya gama hajjinsa, idan yana da niyyar yin umra sannan ya je yayi. Ya fita bayan gari sannan ya dauko umra. Na'am. To maganar anan abinda muke so mu gane, idan limami ya janyo, ma'ana mai sallah ya janyo daga cikin mamunsa wanda yake masbuki, zai yi aiki ne akan yanda liman yake. Idan misali limami yayo raka'a ta farko, yayi raka'a ta farko a rawallarsa ta warware ya janyo ka, kai kuma baka samu raka'a ta farko ba, to iya abinda za a yi anan in an yi wannan raka'a da zaka zo matsayin ta biyu ce ga liman zama zaka yi, domin kasancewar anan limami ya baka ka ja jama'a, ba sallah bace kai a wannan lokaci ne ka zama liman, amma ba gina sallah ba zaka yi akan sallar ka kace sabuwar sallah ce kai a raka'a ta farko kake. Idan sallah ta cika waɗancan kenan sun tabbata adadin iya abinda aka dora musu ya cika, to abinda za a yi kai anan sai ka tashi, in ka ci ko abinda ya rage maka wannan raka'a da yin ka salamce sannan su salamce. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin suratul Isra, kamar yadda muka yi bayani mun tsaya ƙarshen wato aya ta 82. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wadda ita wannan aya tana bayani ne dangane da wato maqsad daga cikin maqasid na saukar da al-Qur'ani, ma'ana manufa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da saukar da wannan littafi na al-Qur'ani. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa nunazzilu minal qur'ani, muna saukarwa wato daga abinda muke saukarwa na al-Qur'ani. Min anan ba tana nihi wani bangare ba, anan min lilbayani libayani lijins, domin al-Qur'ani gaba ɗayan sauraka ne. Shine Ubangiji ta'ala yace wa nunazzilu minal qur'ani, wato muna saukarwa na al-Qur'ani ma huwa shifa'un, abinda matsayinsa wato waraka ne, wa rahmatun kuma jin kai ne, lil mu'minina ga mu'minai. Dan haka waɗannan al'amurra biyu da Allah ya zana mana game da saukar da al-Qur'ani sun keɓanta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama, domin al-Qur'ani baya zama waraka sai ga wanda ya yi imani da Allah da manzansa. Waraka anan wato waraka ce ta fuska biyu, Qur'ani shi yake warkar da bawa game da rashin lafiya wadda take a ma'anance, ko mu ce cututtuka waɗanda suke a ma'anance, da cututtuka waɗanda suke tabbatattu waɗanda za a iya jin raɗaɗinsu a jiki kuma za a iya ganinsu. Misali rashin lafiya wadda take a ma'anance, kamar misali kokonto game da al'amarin Allah, ko cuta ta munafirci, ko cuta ta bid'a, ko cuta ta kafirci, ko cuta ta keta da hasada da sauransu, waɗannan dukkan su rashin lafiya ne, wanda kuma mahallin su zuciya ne, amma rashin lafiya ce a ma'anance. domin in aka ce yau ka nuna kafirci ba za ka iya nuna shi da idan idan aka ce ka nuna ma'ana munafirci ba za ka iya nuna shi ba duka rashin lafiya ce wanda mahallinta shine zuciya ba komai yake warkar da irin waɗannan rashin lafiya face alqur'ani a karanta maka ayoyin alqur'ani a faɗa maka irin narkon azaba wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada ga duk waɗanda wato suka kafirce masa da waɗanda wato suke munafirtar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mu'minai to wannan duk wanda yake da imani idan aka karanta masa zai yi kokarin karkade dukkan wannan cuta da wannan datti daga cikin zuciyarsa ya wanke ta ya cika ta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake kauna misali wanda yake da cutar hasada idan aka karanta masa ayoyi na alqur'ani waɗanda suke bayani akan hasada cewa ga irin sharrinta da muguntarta ga irin kuma azabar da Allah ya tanada ma mai hasada a ranar kiyama to wannan in dai mu'mini ne zai yi kokarin magance zuciyarsa da waɗannan ayoyi na alqur'ani dan haka dai dukkan wata rashin lafiya a ma'anance ma'ana abinda Allah baya so baya kauna babu abinda ke magance su face alqur'ani idan aka ce alqur'ani wannan ana nihi da abinda ke bayyana ma'anar shi ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma alqur'ani waraka ne game da rashin lafiya wanda take hissiya rashin lafiyar da bawa yakan ji a jikinsa to ana magance wannan rashin lafiya ta hanyar wato alqur'ani kamar yanda ya tabbata a shari'a shine ruqya kamar yanda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa muna cikin tafiya mun yada zango a wani gari sai aka zo aka fada mana aka ce ai ga mai gari mai garin wato wata kunama ta halbe shi a cikin ruwa sai suke tambaya shin a cikin ku ko akwai wanda ya iya ruqya ma'ana ya iya addu'a Abu Sa'id sai yake cewa eh ni na iya amma ba za mu muku ba sai da sharadi menene sharadi ku yanke iya abin da za ku biya mu suka yi jinga za a bashi wani garke wanda yake na dabobi Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya karanta masa Fatiha da izinin Allah subhanahu wata'ala take yin kisi ya warke wannan ladan da aka biya su sai yake cewa da za a raba sai wasu da cikin sahabbai suka ce a ba za mu taba ba ba za mu karba ba sai mun ji mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta ko bai halatta ba da suka iso Madina suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi kaji abin da ya faru mun je wani gari mun ya da zango su karbi bakuncin mu ba su karba ba mai garin kunama ta halbe shi aka tambaya waye iya addu'a ta samun waraka na nuna cewa na iya mun gama ga abin da suka bani Allah ya warkar da shi da izinin sa manzon Allah ya jinjina ba Abu Sa'id sai yake cewa wa ma yudrika annaha ruqya waye sanar da kai cewa ita Fatiha wato addu'a ce wanda ake neman waraka manzon Allah ya ce ku kasa ni ma ku kasa da ni wannan shine asali game da ijara wato a wajen ruqya kenan misali abiya mutun ya karanta ma marar lafiya alqur'ani da sunan cewa ubangiji subhanahu wataala ya bashi lafiya domin mas'alar malamai sun kasa ta gida biyu an gane ko na bangaren abin da ya shahi ruqya wadda shari'a ta yarda da ita takan iya zamantowa aljul shine sanya lada in an yi a matsayin sanya lada ne to ba za a baka komai ba sai idan marar lafiya ya warke idan an yi akan ijara bakinka ka zo ka karanta masa alqur'ani ya samu lafiya ko bai samu lafiya ba wannan kwantara da aka yi ka gama an gane ku to akan wannan matsala in ka koma littafin da ake kiran shi ahkamur ruqa wat tamaim ahkamur ruqa wat tamaim na Dr. Fahd As-Suhaimi ya bujiro da dalilai akan wannan matsala abinda muke so dai mu gane anan ash-shahid wato kasancewar alqur'ani kenan waraka ne ta bangare biyu rashin lafiya a ma'anance da rashin lafiya wanda take tabbatacciya kenan hissiya. Dan haka kenan mutumin da bashi da lafiya yakan nemi albarka da karatun Alkur'ani da sunan cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bashi lafiya. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace wa nunazzilu minal Qur'ani, muna saukarwa na Alkur'ani, ma huwa shifa'un, abinda wato waraka ne, an gane ku, domin gaba ɗayan Alkur'ani waraka ne, wa rahmatun, kuma jin kai ne lil mu'minina, ga mu'minai. Dan haka can Ubangiji Ta'ala yake cewa qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa, ce da su Alkur'ani matsayinsa wato shiriya ne kuma waraka ne, amma ga waɗanda suka yi imani. Sai yace wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ubangiji Ta'ala yace Qur'ani baya dada ma az-zalimai komai face tabewa da halaka. Me yasa? Saboda kamar yanda suka karyata da abin da ya sauka na Al-Qur'ani, idan wani sabon wahayi ya sauka, ci gaba da karyata shi suke kamar yanda suka karyata wancan wanda ya gabata. Don haka Ubangiji Ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Don haka shi azzalimi, ma'ana wanda ya kafirce ma Ubangiji, saukar Alkur'ani ba ta daɗa masa komai face taɓewa da halaka. Ya ƙaryata da abin da ya sauka na ayoyin Alkur'ani. Don haka idan wata sabuwar sura ko wata sabuwar aya ta sauka, ci gaba da ƙaryata ta yake kamar yanda ya ƙaryata ayoyin da suka gabace ta. Don haka ko wannan ƙaryatawa babu abin da za ta daɗa masa face taɓewa da halaka a gobe kiyama. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace wala yazidu adh-dhalimina, Al-Qur'ani baya dada ma az-zalimai komai illa khasara, wato face tabewa da halaka. Amma su mu'minai, idan wata sura ta sauka ko wata aya ta sauka, zaka ga suna farin ciki, suna walwala, suna jin dadi, suna murna game da saukar wannan aya, kuma za su ƙara yin imani da ita, su gaskata ta kamar yanda suka gaskata ayoyin da suka gabata. Shine Ubangiji Ta'ala yace fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun, waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, idan wata sura ta sauka ko wata aya, za ta dada musu imani akan imanin da suka yi da Alkur'ani. Wa hum yastabshirun, Ubangiji Ta'ala yace sai ga maka su suna farin ciki, suna murna da wannan sabuwar sura ko sabuwar aya da ta sauka. Kenan. Don haka mumini me ake bukata da shi? A kullun ya zamanto yana ci gaba da farin ciki da gaskata abinda Allah ya saukar na Alkur'ani, da kare yaqini game da abinda Allah ya faɗa. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa idza an'amna 'alal insani a'raba wa na'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa la in shi'na lanadhhabanna bil ladhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira qul la in jitama'ati lil insi wal jinni 'ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'din zahira. Wato Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke fada wa idza an'amna 'alal insani, idan muka jaddada wato ni'imar mu wato akan dan adam kenan, jinsi na mutum, a araba, Ubangiji Ta'ala yace sai ya bijire, ya kauda kai game da ambatan mu, ya nuna cewa ya wadatu game da abin da ke wajen mu, dabi'a da halayya ta dan adam kenan. shine Ubangiji Ta'ala yace wa idza an amna 'alal insani, idan muka jaddada ni'imar mu akan wato iri na mutum a araba, Ubangiji Ta'ala yace sai kaga ya bujire ya kauda kai, wana abi janibi, wato ya nisanta da sasanninsa, ma'ana ya bamu baya kwata kwata baya roƙon mu, kuma ya nuna cewa ya wadatu da abin da ke wajen mu. Wa idza massahu sharru, Ubangiji Ta'ala yace idan wata mugunta ta shafe shi, shine talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko wani firgici, kana ya kusa, Ubangiji Ta'ala yace shi dan Adam ya zamanto mai matukar yanke kauna ne game da jin kan Ubangijinsa. Idan ya fada cikin tsanani kwata kwata zaka ga ya tada hankalin shi, ya yanke kauna game da jin kai na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Amma wannan dabi'a ce ta wanda ya kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Idan Allah ya jaddada masa ni'ima, maimakon ya gode ma Ubangijinsa sai ya bijire masa. Idan ya fada cikin tsanani, maimakon ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nemi cewa Allah ya yi masa, sai a same shi yana mai yanke kauna game da jin kai na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wanda yanke kauna game da jin kan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala dabi'a ce kuma halayya ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, kamar yanda yake cewa innahu la ya'su min rauhillahi illa alqawmul kafirun, domin ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah face waɗanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Domin shi bawa abin da ake bukata, duk tsananin da ya same ka, duk kuncin da kake ciki, duk talaucin da ya addabe ka, duk rashin lafiyar da ta mamaye ka, to kada ka yanke kauna game da jin kan Allah. Idan rashin lafiya ta tsananta, iya abin da ake bukata ka saka a cikin zuciyarka kwadayin cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya warkar da kai ya baka lafiya. Dan haka karka yanke kauna duk rashin lafiyar da ta same ka, kace wannan rashin lafiya yaya za a yi aure ki, a ce wane ma yayi bai tashi ba, wane ma yayi bai tashi ba, wane ma yayi bai tashi ba, wannan duka ba zakka bane wanda za a yi aure da shi. Samun lafiya abu ce wanda ke hannun Allah. Rashin lafiya nawa wadda an dauke ta bata isa ba ta kai mutum kuma ta kai shi zuwa kiyama. Rashin lafiya nawa za a lissafa a ce wane ma yayi bai tashi ba, wane ma yayi bai tashi ba, wane ma yayi bai tashi ba, wani idan Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar kai tsaye Allah sai ya bashi lafiya. Don haka ba maganar yanke kauna akan duk abin da ya samu bawa, wannan ba dabi'a bace ba ta mu'minai. Don abin da ya same ka, ka sanya kwadayin cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai yaye ma wannan tsanani, domin shi ya dora maka kuma babu wanda ya isa ya yaye maka face shi. Wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah ya shafe ka da wani tsanani, rashin lafiya ko talauci ko kunci ko burgici, to ba wanda ya isa ya yi maka face shi. To shine anan Ubangiji Ta'ala yake nuna mana dabi'a wato ta wanda ya kafirce ma Ubangijinsa, shine yace wa idza an amna 'alal insani, idan muka jaddada ni'imar mu akan wato iri na mutum, Ubangiji Ta'ala yace abu na farko a araba zaka ga ya bujire mana, baya ambatan Allah, baya roƙonsa, baya godiya akan wannan ni'ima da Allah ya masa. Wana abi janibi, Ubangiji Ta'ala yace sai nisanta da sasanninsa. Larabawa sukan yi amfani da wannan kalima su ce fulanun na abi janibi, wanda ita kalimar annabi bil janib shine mutum ya bujire ma abu ya juya masa baya kwata kwata ya manta da shi, wanda shi kuma abinda ake bukata idan Allah ya jaddada maka ni'ima, abu na farko wanda ya zama wajibi akan ka shine ka gabatar da godiya ga Ubangijin da ya jaddada maka wannan ni'ima, domin godiya akan ni'ima da Allah yake jaddada ma bayinsa shine abinda ke dawwamar ma bawa wannan ni'ima kuma ya kara masa. Kamar yanda yake cewa wa idza ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid, Ubangiji Ta'ala yake cewa ku tuna lokacin da Ubangijin ku yayi shela, yayi sanarwa, yace la in shakartum, na rantsi da girma na da buwayata, in har kun gode mun akan ni'imar da na jaddada muku, la azidannakum, Ubangiji Ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata zan dada muku wata ni'ima akan ni'imar da na jaddada muku. Wala in kafartu, yace na rantsi da girma na da buwayata in ku kuka sake kuka butulce min kuka ki gode min akan ni'imar da na muku, inna azabi la shadid, ku tabbatar da cewa azabata ga duk wanda ya butulce min azaba ce wadda take mai tsanani. To dan haka anan kenan dabi'a ce ta wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama, in Allah ya jaddada masa ni'ima maimakon ya gode ma Allah sai ya bujire masa, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa wa idha massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka allam yad'una ila dhurrin massa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu. Ubangiji Ta'ala yace wa idha massal insana dhurru, idan tsanani ya shafi wato iri na mutum, rashin lafiya ko talauci ko gunci ko wani tsoro, Ubangiji Ta'ala yace da'ana li janbihi, sai ya roke mu li janbihi akan hakarkarin sa yana kwance, misali baya iya tashi, rashin lafiya ta kwantar da shi, sai ma an zaunar da shi yana kwancen zai ringa addu'a akan hakarkarin sa. Aw qa'idan, ko kuma yana zaune, aw qa'ima ko kuma a tsaye, ma'ana ta kowane hali roƙon Allah yake, Allah ya yi masa tsananin da yake ciki, sawa'an yana kwance ko yana zaune ko yana tsaye, a kowane hali addu'a yake. Ubangiji Ta'ala yace falamma kashafna anhu durrahu, yayin da muka yaye masa tsananin da ya same shi marra, Ubangiji Ta'ala yace sai ya shude ka Allah ya du'una ila durrin massa, kamar ma bai taba roƙon mu ba zuwa yayi masa wani tsanani da ya shafe shi. Zaka ga ya bushire ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, maimakon ya gode masa ya masa biyayya sai ya butulce masa ya ringa saba ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce kazalika, kamar yanda kuka ga wanda yake butulce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke haka, zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, duk wasu mabarnata Ubangiji Ta'ala yace an kawata musu abinda suka kasance suna aikatawa. A gane ku, domin shaydani ne ya kawata masa wannan butulcewa da zai ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ki gode ma ni'imarsa. Ba wanda ke sanin cewa lafiya babbar ni'ima ce sai wanda ya kwanta rashin lafiya. Ba wanda ke sanin cewa wadata ni'ima ce sai wanda talauci ya taba addaba. Ba wanda yake sanin cewa zaman lafiya ba karamar ni'ima bace sai wanda furgici ya same shi. A irin wannan dan lokaci ku tambayi mutanen difa, za su iya bada tabbacin cewa furgici wannan zama lafiya ba karamar ni'ima bace. Da rana tsaka wani bai taba sanin bulaguro ma kai tsaye ba tare da shiri ba, mutum zai kwashe kayan shi, wani bai san ba inda zai dosa. To dan haka kasancewar waɗannan ni'imomi ne wanda wallahi inda dan adam zai tsaya yayi tunani, to ba dare ba rana a duk lokaci zai gode ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan irin waɗannan ni'imomi, domin zaman lafiya ba karamar ni'ima bace, samun koshin lafiya a jiki ba karamar ni'ima bace. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace wa idza an amna 'alal insani, Ubangiji Ta'ala yace idan muka jaddada ni'imar mu wato akan iri na mutum, kenan al-alif wal lam anan li bayani li jinsi, jinsin dan adam kenan, dabi'ar shi da halin shi. A'raba, Ubangiji Ta'ala yace sai ya bujire mana, ma'ana baya roƙon mu, baya addu'a, baya komai, sai ya nuna cewa ya wadatu da abin da ke wajen mu. Wana adi janibi, Ubangiji Ta'ala yace sai ya nisanta da sasannin sa, ma'ana ya bamu baya. Wa idza massahu sharru, Ubangiji Ta'ala yace idan wata mugunta, shine tsananin rashin lafiya ko talauci ko furgici, idan ya shafe shi kana ya husa, Ubangiji Ta'ala yace ya kasance mai matukar yanke kauna ne game da jin kan Ubangijinsa. Lafazin ya us wannan kenan sigatul mubalaga ne, in aka ce ya is me yanke kauna game da jin kan Allah, idan aka ce ya us me matukar yanke kauna game da jin kan Allah, wannan kwa dabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Ubangiji ta'ala sai ya ce kul kullun ya'malu ala shakilati, ce da su kullun kowa daga cikin mu ma'ana ni da ku, ya'malu ala shakilati, ya ci gaba da yin aiki akan dabi'arsa da halinsa. Ni ina kadaita Ubangiji na a cikin ibada, ina yi masa biyayya, kuka kun kafirce ma Ubangijin ku, kun sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa. Ku je ni da ku kowa yayi aiki wato akan hanyarsa. Idan aka ce shakila shine tariqa, ma'ana kowa yayi aiki akan tafarkinsa. Ni ina aiki akan tafarki wanda yake na biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala, kuka kuna aiki akan tafarki wanda yake na saba wa Ubangiji subhanahu wataala. Ko kuma shakila ya zamanto shine dabi'a, shine yace kul kullun ya'malu ala shakilati, ce kowanne dai ni da ku kowa dai yana aiki ne akan dabi'ar shi, akan yanda Allah ya halicce shi. An gane ku, domin kasancewar Ubangiji subhanahu wataala da ya halicci bayinsa, ya halicce su kashi biyu, akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna, kuma kowanne daya Ubangiji subhanahu wataala ya hure shi akan abin da zai aikata a rayuwarsa, wanda kuma akan shi zai cika, kuma sannan wato ga karshen shi makomar shi a gobe kiyama. Domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbai, yake cewa duk wanda Allah ya kaddara cewa dan aljanna ne, da ɗan wuta da ɗan aljanna tuntuna Allah ya gama, kowa Allah ya riga ya gama. Duk wanda makomar shi zata kasance aljanna ce a gobe kiyama, tuntuna Allah ya hukunta ya kaddara. Haka wanda zai kasance dan wuta, tuntuna Ubangiji subhanahu wataala ya hukunta ya zartar. Suka ce, to ya rasulullahi, in har haka ne, kenan mu dogara ma akan hukuncin Allah da alƙadarinsa mu daina aiki? Manzo Allah ya ce a'a, yace i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la au kama qala. Manzo Allah ya ce ku ci gaba da aiki, kowa Ubangiji subhanahu wataala ya hure shi akan abin da aka halicce shi saboda shi. Wanda aka halicce shi saboda shiga aljanna a gobe kiyama, Ubangiji subhanahu wataala zai hure shi akan aikata aiki wanda zai sa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Kenan wannan aiki Allah zai datar da shi har izuwa mutuwar shi. Wanda ko Allah ya halicce shi domin gidan muta, Ubangiji ta'ala zai hure shi ya saita shi akan hanyar da babu inda za ta taka burki da shifa ce wuta a gobe kiyama. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masa kul, ce da su kullun ya'malu ala shakilati, kowa kowanne ɗaya daga cikin mu, ma'ana ni da ku kowa yana aiki ne ala shakilatihi, wato akan tafarkinsa kenan, ko kace akan dabi'ar shi wanda aka halicce shi saboda ita. Sai yace fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, Ubangijinku ya fi kowa sani game da wanda mafi shiryuwa ne ga tafarki, ma'ana Ubangiji ta'ala shi ya san wane ne shiryayye tsakanina da ku. Kamar yadda can cikin suratu saba Ubangiji ta'ala yake cewa faɗa musu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw an aw fi dhalalin mubin, ce ko ni ko ku za a samu daya yana kan shiriya, wani kuma yana cikin bata wanda take mabayyaniya. Kenan ko ni ko ku za a samu daya akan shiriya, daya akan bata. Kenan anan kasancewar bayan wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu, da abubuwan da ya karanta musu na ayoyin Alkur'ani na jan hankali, sun nace akan kafirci, sun ki imani da shi. To shine Ubangiji ta'ala ya ce, ce da su kullun ya'malu ala shakilati, kowa dai daga cikin mu dai yana aiki ne akan dabi'ar shi da hanyar shi wadda aka halicce shi saboda ita. Sai ya ce fa rabbukum a'lamu, Ubangijinku shine masani biman huwa ahda sabila, da wanda yake shine mafi shiryuwa ga tafarki. Kenan Ubangiji ta'ala shi ya san wane ne shiryayye. Sai ya ce wa yas'alunaka anir ruh, Ubangiji ta'ala ya ce suna maka tambaya wato dangane da ar-ruh, wato shine rai wanda gangan jiki yake rayuwa da shi, ran da Allah ya saka a cikin gangan jiki. To shine anan suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, wai menene hakikanin sa, yaya yake ran da dan adam yake rayuwa da shi, ko kuma mu ce rai wanda gangan jiki yake rayuwa da shi. Wanda hadisi na cikin sahihul bukhari, riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake cewa wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata gona daga cikin gonakan mutanen Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dogara wani icce na dabino, wato sai wata jama'a ta Yahudawa suka wuce da shi, junansu sai ya faɗa ga juna suka ce saluhu aniru, ku yi masa tambaya dangane da haƙiƙanin rai wanda jiki yake rayuwa da shi, ku tambaye shi ya faɗa mana. Wa qala ba'duhum, wani bangare daga cikinsu sai suka faɗa suka ce la tas'aluhu, a kar ku tambaye shi ku rabu da shi. Me yasa? La yaji'u fihi bi shay'in takrahuna, dan kar ku je ku tambaye shi ya zo da wani abu wanda kuke ki kuke kyama, dan haka ku rabu da shi ya tafiyarsa. Faqala ba'duhum lanas'alannahu, wasu daga ciki suka nace suka ce lalle ne mu ba za mu kyale shi ba sai mun tambaye shi. Faqama rajulun minhum, wani mutum daga cikinsu ya tashi ya tsaya ya ce ya Abul Qasim, domin su ba su yarda da cewa annabi ne manzo ne, sai dai su yi masa kiraye shi da kinayarsa su ce ya Abul Qasim, amma ba sa cewa ya Nabi Allah ko su ce ya Rasulallah. Suka tambaye shi suka ce marruh, menene haƙiƙanin rai wanda jikin ɗan adam yake rayuwa da shi. Fasakata, manzon Allah ya ja bakinsa ya kame bai ce komai ba, domin manzon Allah baya gaban kansa, duk abinda yake faɗa saƙo ne ake turo masa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya wanke shi game da son zuciya ya ce wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan haka da suka masa tambaya kuma ba shi da amsar wannan tambaya, manzon Allah sai ya ja bakinsa ya kyale. Faqult, Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce nace innahu yuha ilayhi, kawaicin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wahayi ne ake yi masa. Yace faqult, sai na koma gefe sai na tsaya. Falam man jala anhul wahyu, lokacin da wahayin ya yayi ma'ana aka gama yi masa wahayi, domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wahayi na sauka gare shi to kamanninsa sukan canza da yanayin da yake ciki, kamar yanda abu ne wanda sahabbai sun san da haka, kamar yanda ya Ali ibn Umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa Umar, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan wahayi na sauka gare shi? Umar ya ce bari in har an yi dace da haka zan nuna maka. Ana cikin tafiya wani ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wahayi ya fara sauka, jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa takura, jibi yana karyu masa, yana shunkuri irin shunkuri wanda yake na mai bacci ko kuma mu ce nasari, kamar yanda in an makure dan taguwa zaka ji yana jan numfashi. Da sahabbai suka ga ya canza wahayi ya fara sauka sai aka lullube shi. Umar sai je ta koya a Ibn Umayya ya ce zo ga cigiyar ka ta samu. Ya Ala ya zo sai ya daga mayafin ya ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da yake canzawa idan wahayi na sauka. To dan haka anan shi Ibn Mas'ud ya fahimci cewa wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya koma gefe ya tsaya. Shine yace falam man jala anhul wahyu, lokacin da wahayin ya gama sauka, kana sai manzon Allah ya daga kai sai yace musu wa yas'alunaka anir ruh, ya karanta musu sakon da Ubangiji subhanahu wataala ya turo masa. Wa yas'alunaka anir ruh, wato suna yi maka tambaya dangane da haƙiƙanin rai wanda jiki ke rayuwa da shi. Ubangiji ta'ala yace kulir ruhu, ce da su al'amari ce da su haƙiƙanin sanin rai, min amri rabbi, yana daga sha'anin Ubangiji na, ba wanda ya san yanda rai yake. Allah bai sanar da wani annabi daga cikin annabawa ko manzo daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'ikunsa, babu wanda Allah ya sanar da shi cewa ga yanda rai yake. Wanda sanin haƙiƙanin yanda rai yake abu ne wanda Allah yake kwanci kanshi da shi. Dan haka kawai sai dai bayani na malamai da za su yi na kan cewa shi rai wani abu ne wanda Allah ya halicce shi, wanda jikin ɗan adam yake rayuwa da shi, sukan kamanta da cewa tamkar misali wato shine wuta lokacin da idan ta kama misali garushi zaka ga wuta tana ci baka sanin lokacin da garushin nan gaba ɗaya gawayin nan zai koma garushi gaba ɗaya ko kuma lokacin da ake zuba wannan mai wanda yake na itaciyar zaitun ga wani abu da suke masantawa to kawai duka misali ne malamai suke ta yanda za a gane amma rai abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wataala shi kadai ya san yanda yake daga kenan al'amarin rai al'amari ne wanda yake na gaibu gaya dai a cikin mu kowa akwai wannan rai a jikinsa amma idan aka ce ka nuna inda yake ba za ka iya nunawa ba ka bada labari wai yaya rai yake wanda jiki yake rayuwa da shi ba wanda ya isa ya bada labari ba wanda ya isa ya bada labarin cewa ga inda yake to shine anan Ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka anil ruh suna maka tambaya dangane da hakikanin rai wanda gangan jiki ke rayuwa da shi domin dangane da lafazin ar-ruh akwai maganganu na malaman tafsiri wasu sun tafi akan cewa abinda ake nihi da ar-ruh shine al-Qur'ani kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina wasu suka ce ar-ruh anan abinda ake nihi Isa dan Maryam alayhi salam kamar yadda Ubangiji ta'ala yace ismuhul masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wasu suka ce abinda ake nihi da ruh shine Jibril alayhi salam kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu ala aya to amma magana mafi rinjaye abinda ake nihi da ar-ruh anan rai wanda jiki yake rayuwa da shi shine suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shi kuma su kansu sun sani al'amari ne wanda Allah yake bincikan shi da shi shine Ubangiji ta'ala yace kulli ruhu shi da su wato sanin hakikanin rai wato min amri rabbi yana daga lamarin Ubangiji na ma'ana shi yake bincikan shi da sanin sa wa ma utitum min al-ilmi wato abinda aka ba ku na ilimi bai zamanto ba illa qalila face dan kadan ne in an jingina ga ilimin Allah an gane ku wannan ana magana ga yahudu ilimin da aka ba su suna ganin cewa su masu ilimi ne to ilimin da aka ba su bai zamanto ba face ilimi ne wanda yake kankan ne idan an jingina ga ilimi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda kadan ne daga cikin abin da Allah ya sanar da bayansa tunda me yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu wani wanda ya isa ya san wani abu sai abin da Allah ya nihi sanar da shi dan haka kasancewar lokacin da annabi Musa alaihi salam yana wa'azi a cikin mutanen sa banu Isra'il wani mai tambaya ya masa tambaya ya Musa waye ku kowa ilimi a yanzu a wannan zamani annabi Musa ya ce ni tunda shi ya sanin sa babu wani mai ilimi ban da shi to amma kasancewar ita wannan kalima bai dace ba a fada Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya masa rarauka da bai mai da ilimi zuwa ga Ubangijinsa ba wanda Allah ya bashi labarin cewa yana da wani bawa nashi a mahadar teku guda biyu wannan yafi Musa ilimi Annabi Musa ya roki Ubangijinsa ya nuna masa hanyar da zai hadu da wannan bawa domin shi ma ya fa'idanci wani abu na ilimi wanda Allah ya hada shi da shine Khadir wanda a karshe da za su rabu kamar yadda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari tsuntsu sai ya zo bakin teku sai ya tsoma bakin shi ya tsotsa shine anan Khadir sai ya ce ma Annabi Musa yace wannan fa darasi ne wannan yana nuna cewa da ilimin da aka bani da ilimin da aka baka in an jingina shi zuwa ilimin Allah Subhanahu wa ta'ala gwalgwadon yanda wannan tsuntsu ne ya zo ya tsotsi ruwa a teku to menene ya rage ka daute kun gaba ɗaya ita ce ilimin Allah shi abinda tsuntsun ya tsotsa shine iya abinda aka ba bayi to dan haka anan Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila abinda aka ba ku na ilimi bai zamanto ba face abu ne ilimi ne dan kadan dan haka kenan wannan abu ne daya daga cikin abubuwan da Allah ya halitta domin rai halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala gashi kowa akwai rai a jikinsa amma bai san ba yanda yake kuma in an ce ka nuna a ina yake a cikin jiki ba za ka iya fada ba to shine Ubangiji ta'ala sai ya ce wala in shi'ina yace inda mun su mun ga dama la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayka Ubangiji ta'ala yace lalle ne da mun tafiyar da abinda muka yi maka wahayi na alqur'ani ma'ana duk abinda muka sanar da kai na alqur'ani inda mun su mun ga dama za mu tafiyar da shi mu shafe shi daga cikin takaddu waɗanda aka rubuta sannan kuma mu shafe shi daga cikin zukatan waɗanda suka haddace inda Allah ya so ya ga dama duk abin da ya sanar da bayin shi Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shafe shi ya mantar da su shine yace wala in shi ina Ubangiji ta'ala yace da mun so la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayka lalle ne da mun tafiyar da abin da muka yi maka wahayi na alqur'ani a wayi gari kwata kwata abin da muka sanar da kai ka manta babu shi thumma la tajidu laka bihi alaina wakila Ubangiji ta'ala yace sannan ba za ka samu wakilan wato wani mawakilci abin dogaro alaina akan wanda zai dawo maka da abin da muka mantar da kai na alqur'ani idan muka mantar da kai babu wani wanda ya isa ya dawo maka da shi kenan wannan menene zai nuna mana ashe ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da yake jaddada ma bayinsa wanda inda Allah zai karbe ilimin da ya ba bayinsa to babu wanda ya isa ya dawo musu to shine anan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake fada ma wanda ilimi ko gaba ɗaya daman tushen shi shine alqur'ani shine Ubangiji ta'ala yace wala in shi ina da mun su da mun ga dama la nazhaban nabil ladhi awhayna ilayka lalle ne zamu tafiyar da abinda muka yi maka wahayi kwata kwata mu shafe shi daga cikin zukatan waɗanda suka haddace daga cikin takaddun da aka rubuta gaba daya mu shafe shi thumma la tajidu laka sannan ba za ka samu ba gare ka wakilan wani mawakilci wanda za ka bara masa al'amari ka dogara da shi alaina akan mu bihi game da dawo maka alqur'ani da muka mantar da kai Ubangiji ta'ala yace illa rahmatan min rabbik sanidi ba mu aikata haka ba kawai sai dan jin kai na Ubangijinka shine ya bara maka wannan jin kai ne na Ubangiji subhanahu wata'ala illa rahmatan min rabbik sanidi rahama ta Ubangijinka wato ita ce ta wanzar maka da wannan alqur'ani da Ubangijinka ya sanar da kai sai yace inna fadlahu lalle fadla ta Ubangijinka ko ka ce inna fadlahu lalle kyauta ta Ubangijinka da ya maka kana alaika kabira wato ta zamanto kyauta ce wadda take mai girma saboda babu kyauta da Allah ya yi ma bayansa sama da manzanci da annabta domin duk wata daraja wato kasa da manzanci da annabta take annabta da manzanci su ne kololuwa a wajen daraja a wajen dukkan wata ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayansa to a cikin manzanni gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi a gaba kaga kyautar da Allah ya masa tafi kowace kyauta da Allah ya ma kowane bawa daga cikin bayinsa dan haka anan Allah yake jaddada masa yace inna fadlahu lalle kyautar Ubangijinka da ya maka kana alaika kabira kyauta ce wadda take mai girma kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyi daban-daban ya bayyana irin kyaututtukan da ya ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aya ta gabata tun a cikin suratul nisa wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima haka idan ka koma inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ga sura ta musamman suratu shah Ubangiji ta'ala yana bayyana irin ni'imomin da yama manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wanda bai ma wani daga cikin bayinsa ba dan haka shine anan Allah ya ce masa inna fadlahu lalle kyautar Ubangijinka da ya maka kana alaika kabira kyauta ce wadda take mai girma dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya ya kai mutuka a wajen gode ma Ubangijinsa domin ya tabbata ni'imar da Allah ya masa babu wani daga cikin bayi da Allah ya masa irin wannan ni'ima sai ya ce kullu inijita ma'ati al-ins wal jinn Ubangiji ta'ala ya ce ce da su kaddara cewa mutum da aljan gaba ɗayan su za su haɗu su yi haɗin gwiwa ala an yi atubi misali hadha alquran a bisa cewa su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani, a ce dukkan jinsi na dan adam da jinsi na aljan gaba ɗayan su ƴaƴan adam da aljannu su yi haɗin gwiwa, ala an yi atu bi misli hadha alqur'an, a bisa zawwa da kwatancin wannan alqur'ani daidai da aya ɗaya, a ce a bincika a huddu duk wani mai fasaha mai ilimi daga cikin ƴaƴan adam haka nan a cikin aljannu su haɗu su yi haɗin gwiwa, kowa ya kawo hikimar shi akan zawwa da gwargwadon aya ɗaya ta alqur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce la ya'tu bi mislihi, har abada Ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya zawwa da kwatankwacin alqur'ani, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ko da junan su ya zama mai taimako ne mai agaji ga juna, a ce mutane da aljannu su taimaka ma junan su akan zawwa da wata sura ko wata aya kwatancin alqur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce ko da junan su ya taimaka ma juna ba za su iya zawwa ba da shi, domin alqur'ani gagarbadan littafi ne, mu'jiza ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu'jiza ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafi fiyayyen halitta manzon shi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma abu ne wanda yake ya gagari mutun da aljan, saboda kasancewar alqur'ani wato cike yake da fasaha. Alqur'ani zai baka labarin abin da ya wuce, ya baka labarin abin da ake ciki, ya baka labarin abin da zai zo nan gaba, kuma ga kyakkyawan tsari a wajen lafazin sa, wanda su larabawan ai sun yi da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kagi wannan alqur'ani. Ubangiji ta'ala ya kalubalance su in har suna ganin cewa shi ya kaga wannan alqur'ani, to ai su ma larabawa ne tamkar shi, domin alqur'anin da ya zo musu da shi yaren da suke zance ne da shi, in sun isa kenan su zo da sura guda goma kwatankwacin sura ta alqur'ani farkon kalubale da Allah ya musu, sura goma aka nemi cewa su zo da ita, da suka kasa zawwa da sura goma aka dan sassauto aka ce su zo da gwargwadon sura daya daga cikin surori na alqur'ani, suka kasa zawwa da daidai da sura daya, sannan sai aka nemi cewa su zo da wani zance wanda yake kwatankwacin alqur'ani, fal ya'tu bi hadithin mislihi in kanu sadiqi, ba ma aya ba, abinda bai kai aya ba, su zo da lafazi wanda yake kwatankwacin alqur'ani, suka kasa zawwa da shi. To dan haka wannan mu'jiza ce wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafi manzansa, wanda kuma a cikin dukkan mu'jizozin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babbar mu'jiza ita ce alqur'ani, kuma sai ya dangana da alkiyama, sai ya dangana da alkiyama, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladhina utul ilm, wanda in kiyama ta kusanta Ubangiji subhanahu wata'ala zai dauki alqur'ani, wanda kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama, wanda manzon Allah ya faɗa kiyama ba za ta tabbata ba sai akan waɗanda suka fi kowa lalacewa daga cikin jama'a. To shine anan Ubangiji ta'ala yace kulce da sula ijtama'ati al-insu wal jinnu, da mutun da aljan za su haɗu su yi haɗin gwiwa, ala an ya atubi misli hadha al-qur'ani, a bisa zawwa da kwatancin wannan alqur'ani, la ya'tu bi mislihi, Ubangiji ta'ala yace ba za su zo ba da kwatancin sa har abada, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, Ubangiji ta'ala yace ko da junan su ya kasance mai taimako ne ga juna, idan aka ce zahir wato shine kenan wanda ke bada agaji ke bada taimako kenan, ko da junan su zai taimaka ma juna bayan da za a yi su zo da kwatancin alqur'ani. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Ubangiji ta'ala ke faɗa wala kad sarrafna linnas Ubangiji ta'ala yake cewa tabbas mun kai mun kawo ga mutane ko kuma mun jijjuya ma mutane fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani min kulli masal wato ta dukkan wani misali ma'ana mun maimaita mun jijjuya mun cancanza misallai a cikin wannan alqur'ani ga mutane dan su gargadu dan su wa'azu an gane ku alqur'ani ya bi salo da dama ta bangaren kawo misali ba dan komai ba dan jan hankulan jama'a su gaskata ubangijin su subhanahu wata'ala shine nan Allah yace walaqad sarrafna lafazin sarrafna idan aka ce as-sarf shine wato at-tagyir ubangije ta'ala yace mun cancanza lin-nasi ga mutane fi hadhal qur'ani a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin na dukkan wani misali ubangiji ta'ala yace mun zo da shi domin su wa'azu sai yace fa aba aktharun nas mafi yawan jama'a sun ki su gaskata ubangijin su illa kufura face kawai musu game da kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala mafi yawan mutane sun ki su yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala illa kufura face kawai kafirce masa da butulce masa وقالوا sai suka fada suka ce lan nu'mina laka ba za mu gaskata ka a matsayin manzo wannan suna fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suka ce masa hatta ta fujura lana min al-ardi yambu'a sai ka gudanar mana da idan ruwa akan kasa ma'ana sai mun ga ruwa yana ketawa a birnin Makka duk waɗannan duwatsu ka tafi da su ka tafi yadda su mu ga koramu suna ketawa kudu da arewa gabas da yamma a birnin Makka kamar yadda muke gani a kasar Sha abu na farko da suka kaga wai in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo shine suka ce masa lan nu'mina laka ba za mu yadda da kai mu amince maka mu gaskata ka a matsayin manzo hatta ta fujura lana min al-ardi yambu'a sai ka gudanar mana da yambu'a shine idan ruwa wanda yake mai gudana min al-ardi daga cikin kasa ma'ana yake to yana gudana a cikin Makka suka ce masa au ta kuna laka jannatun min nakhilin wa inabir ko kuma a samu wata babbar gona ta dabino da inabi a ce takaci ka daina zuwa kasuwa kamar yanda muke zuwa yaya za a ce manzo yana zuwa kasuwa kamar yanda muke zuwa mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa shine suka ce au ta kuna laka jannatun min nakhilin wa inabir ko kuma wata babbar gona ta dabino da inabi ta kasance gare ka a ce ga wata gona taka babba wanda ta hanyar wannan gona zaka ringa ci kana sha ka daina zuwa kasuwa fatu fajiral anahara kilalaha tafjira wato ka gudanar da koramu tsake tsakin gonar tafjira wato gudanarwa muga kana da babbar gona ta dabino da inabi kuma ga koramu ko ina yawo suke a cikin gonar in mun ga kai haka to zamu yarda da kai cewa manzo ne suka ce autus kidas samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka rubuto mana da sama wani yanki na sama ya fado kanmu kama za'amta alaina kamar yanda karaya ka fada mana cewa wai yin kiyama ta yi ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya wato samaniya wato ta dare ta yi kasa kasa to abinda muke so ka gaggauto kafin kiyamar ta yi ka sanya wani bangare daga cikin bangarori waɗanda suke na sama ya fado ya kashe mu kamar yadda suka ce in kana haza huwa al-haqqa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim. Wai ya Allah, in har abinda Muhammad yake fada gaskiya ce, kasantacciya daga wajenka, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama. Aw itina bi azabin alim, ko ka zo mana da wata azaba ma'abuciyar dadi, in har da gaske ne cewa abinda yake karantawa na al-Qur'ani sako ne daga wajenka. To shine anan suka ce wai autus kidas samaa kama za amta alaina kisafan, kuma ka sirayen mana da kisafan wani yanki yanki na sama, kama za amta alaina kamar yanda kare cewa sama za ta tsage a ranar kiyama. To a yanzu muke so ta tsage ta fado mana. To in sama ta tsage ta fado musu, yaya za a yi imani bayan sun hallaka, banda tsabar wauta da jahilci? Au ta atiya billahi, suka ce masa ku kuma ka zo da ubangijin da ya turo ka, wal mala'ikati da mala'ikunsa kabila gaba da gaba, ido da ido mu gansu, Allah da ya turo ka ya zo mu ganshi da idansa da mala'ikunshi su bada shaida akan ka cewa abinda ka faɗa gaskiya ne. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, suka ce ko kuma ya kasance kana da wani ɗaki na zinare. Zukhruf shine zinare, sura ta musamman ke akwai akan haka. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, ko kuma ya kasance kana da wani ɗaki na zinare. In mun ga kana da ɗaki na zinare, to mun san ka bambanta da mu, manzo ne zamu gaskata ka. Autar kashin samani, suka ce ko kuma ka hau samaniya. Walan nu'mina liruqiyika, suka ce kai in ka hau ma ba zamu gaskata ba domin ka hau sama. In ka hau kin ma hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, sai ka saukar mana wato da wasu takaddu wanda zamu karanta sako ne daga wajen Allah zuwa wani dan wani. Kowa a turo masa takarda, a aiko masa sako ya karanta cewa ya gaskata Muhammad matsayin shi manzo ne na Ubangiji. Wai suka ce ko ya hau sama, kai in ma ya hau sama a gaban idansu ya hau sama ba za su gaskata ba, sai idan ya zo musu da wasu takaddu waɗanda za su karanta takaddun da za su samu sakon cewa Allah ne ya turo shi, kuma an turo shi zuwa wani da wani da wani da wani, kowa a sauko masa takarda. Shine suka ce autar kafin samai, ko kuma ka hau wato sama. Walan nu'mina liruqiyika, ba za mu gaskata ba domin hawa da kai sama. Hatta tunzila alaina kitaban naqra'u, sai ka saukar mana da wani littafi takarda da za mu karanta a cikin ta mu samu tabbacin cewa kai manzo ne. Ubangiji ta'ala ya ce kul ce da su subhana rabbi, sarki ya tabbata ga Ubangiji na. Wannan duk abin da kuke faɗa inda Allah ya so ya aikata abu ne mai sauki, amma Allah ba a masa karan tsaye. Ka ce abin da kake so a maka shine zai maka, sai abin da yake so ya aikata shine yake aikatawa. Ya ce hal kuntu illa basharar rasula, shin aini ban zamanto ba face mutum ne kuma manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Na isa in zo da waɗannan abubuwa? Matsayina manzo ne, iya abin da yake kaina isar da sako na ku isar. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma mana annasa an yu'minu, ba komai ya hana mutane su yi imani da mu, su gaskata ni, su gaskata manzannina. Iza sha'ahumul huda, lokacin da shari'a ta zo musu. Illa an qalu sayyidi fadansu kawai, da suka ce aba asallahu basharar rasula, yanzu Allah ya aiko mutum a matsayin manzo? In har Allah yana so ya aiko manzo, to me ya hana ya aiko mala'ika? Yanzu mutum za a zaba daga cikin, kamar yanda mutanen annabi Salih suka ce abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan la fi dhalalin wa suhur, suka ce yanzu kawai mutum dan adam daga cikin ɗaya daga cikin mu yazo yayi da awar manzanci, mu gaskata shi mu bi shi? Suka ce in har mun bi mutum a matsayin manzo, lalle muna cikin tabin hankali da rashin hankali. To shine anan Allah ya ce wa ma mana annasa, ba komai ya hana mutane, mafi yawan mutane kenan, ba komai ya hana mafi yawan mutane an yi uminu su yi imani. Idza ja'akumul huda, lokacin da shari'a ta zo musu. Illa an qalu sai dai fadar su kawai, da suka ce aba asallahu basharar rasula, yanzu Allah ya aiko mutum a matsayin manzo? Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mudmainina, ce da su da a ce a ban kasa mala'iku ne ba 'ya'yan adam ba, yamshuna suna tafiya a duran ƙasa mudumar innina suna nutse suna rayuwa a cikin ƙasa ubangiji ta'ala yace la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula ubangiji ta'ala yace da mun saukar musu mala'ika a matsayin manzo daga sama ubangiji ta'ala yace da mun saukar musu da mala'ika inda a ce mala'iku ne suke rayuwa a ban ƙasa ba ƴaƴan adam ba ubangiji ta'ala yace to da mun turo musu mala'ika tun a can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya faɗa in ma mala'ikan za a saukar to ba za a saukar da shi a sifa ta mala'ika ba kamar yadda ubangiji ta'ala yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirfasin falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wa qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna alayhim ma yalbisun ubangiji ta'ala yake cewa walau nazzalna alayka kitaban fi qirdas da a ce za mu saukar maka da wata wani rubutu fi qirdas a cikin takardu mu turo maka wata sako wani sako a saukar da takarda a basu falamasuhu bi aidihim su karbi wannan takarda su rike da hannunsu su karanta a cikin takardar su samu tabbacin cewa kai manzo ne mu muka turo ka ubangiji ta'ala yace laqala allazina kafaru da waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala sun faɗa sun ce ina haza illa sihirun mubin wannan takarda ba komai bane face kawai dabo ne wanda yake mabayyani takaddar da suka nema cewa manzon Allah ya sauko musu daga sama Allah yace da za mu saukar da wannan takarda su rike da hannunsu su karanta ba za su yi imani ba kafircewa za su yi wa qadu suka ce laula unzila alaihi malak mi ya hana a saukar da wani mala'ika tare da shi ya ringa gasgata shi ubangiji ta'ala yace walau anzalna malakan da mun saukar da mala'ika laqudi al'amru ubangiji ta'ala yace da an gama lamarin gaba daya da kowa ya tashi daga aiki sun malayun zarun ubangiji ta'ala yace ba za a saurara musu ba walau ja'alnahu malakan da a ce manzon da muke nihin turowa za mu sanya mala'ika ne laja'alnahu rajula ubangiji ta'ala yace to da mun maida shi mutum ne domin ba su da idan da ke da ikon ganin mala'ika akan sifar yadda Allah ya halicce shi inda ma a ce mala'ikan Allah zai turo to da zai turo mala'ikan a sifar dan adam in ku aka turo shi a sifar dan adam Allah yace wala labasna alaihim ma yalbisu da mun gauraya musu damari irin yadda suke gaurayawa to gashi shi ba mala'ika ba shi ba dan adam ba an ce mala'ika ne kuma ga ya a sifar dan adam to dan haka shine anan ubangiji ta'ala yace kullau kana fil ardi mala'ikatu da a ce mala'iku su ne suka kasance a ban kasa yamshuna muduma innina suna tafiya a natsi ma'ana suna rayuwa a ban kasa ubangiji ta'ala yace la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mun saukar musu da mala'ika a matsayin manzo daga sama amma hikima ta ubangiji saboda dabi'a ta dan adam kowa yana karkata zuwa jinsin shi kamar yadda larabawa suke cewa inna diyura ala ashkaliha taqau tsuntsaye wato akan waɗanda suke kama da su suke sauka ai misali ka taba ganin misali wannan idan ka taba ganin garke misali idan ka dauki tsuntsaye ai garke na shamuwa na balbela zaka ga suna tafiya ka taba ganin angula a cikin su kowa idan ya tashi wanda yake kama da shi nan yake fadawa to yanzu misali in a ce mala'ika ne yaya za a yi su ƴaƴan adam zukatan su karkata zuwa ga mala'ika amma in dan adam ne dan uwansu to za su bi karkata zuwa gare shi su gasgata shi to dan haka wannan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ƴaƴan adam su suke rayuwa a ban kasa da Allah ya tashi turo manzanni sai ya turo daga cikin mu ƴaƴan adam bai turo mala'ika ba shine yace la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula sai yace kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ce ubangijin da ya turo ni ya isa mai shaida tsakani na da ku akan gaskiyar manzanci na in har ku ba ku gaskata ni ba to shi ya san ni manzan shi ne innahu kana bi ibadihi khabiran basira ubangiji ta'ala ya kasance khabiran wato masani ne basiran kuma mai gani ne bi ibadihi game da bayansa ya san duk abin da suke aikatawa kuma yana ganin su sai ya ce wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtad wannan shine shiryayye an gane ko qul innal huda hudallahi shiriya ta Allah ita ce shiriya duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yughlil duk wanda Allah ya batar da shi ya kautar da shi daga tafarki na gaskiya falan tashi da lahum awliya amin duni fatattu ba za ka sama musu wasu masoya waɗanda za su saita su akan hanya ta ƙwarai koma bayan Allah duk wanda Allah ya batar da shi babu wani wanda ya isa ya dawo da shi kan tafarki madaidaici ya saita shi shine yace falan tashi da lahum ba za ka sama musu awliya a wasu masoya waɗanda za su saita su min dunihi banda Allah wa nahshuruhum yawmal qiyamati a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace za mu tada su suna tafiya ala wujuhihim akan fuskokinsu maimakon anan duniya suna tafiya akan kafa to a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai tada su akan huska za su ringa tafiya kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari da muslim riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaifa yuhu sharrul kafiru ala wajhihi yawmal qiyama ya rasulullahi yaya za a tada kafiri a ranar kiyama a ce yana tafiya akan fuska yaya za a yi haka manzon Allah sai ya ce masa innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshihu ala wajhihi ubangijin da ya sanya yayi tafiya akan kafafuwansa a nan duniya me iko ne ya sanya shi yayi tafiya a ranar kiyama akan fuskar shi shine anan Allah yace wa nahshuruhum yawmal qiyamati za mu tada su a ranar kiyama suna tafiya ala wujuhihim akan fuskokinsu umiyan suna makaifi wa bukuman suna bebaye wa summa kuma suna kurani kamar yanda a nan duniya suka makauci ma ayoyinmu suka kurumce in ba sa fada sannan suka bebance ba sa fadar gaskiya wasun ma kuma suka kurumce a nan duniya ba sa jin gaskiya shi wanda yake na karba dan haka sakamako a ranar kiyama za a tada su suna tafiya akan fuskoki umiyan suna makaifi wa bukuman suna bebaye wasun ma suna kurane ma'awahum jahannam karshen su dai ubangiji ta'ala yace wutar jahannama kullama khabat a duk lokacin da ta limsa zidnahum sa'ira ubangiji ta'ala yace sai mu dada musu ruwa ma'ana wutar sai ta ƙara ruwa zalika jazaohum ubangiji ta'ala yace wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina domin sun kafirce ma ayoyinmu wa qalu suka ce a idza kunna idhaman shin yanzu idan muka zamanto kasusuwa muka mutu kasa ta cinye muka zama kashi warfatan muka rududdige muka zama kasa a inna lamabusuna khalqan jadida shin yanzu mu za a tayar da mu wata halitta sabuwa a sakauta mana da irin abin da muka aikata a duniya dan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك